الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تصاب قامت جبر كرتمنا القرآن من سلكي أعوذ بالله من البركة نقف الجرام يجمع سلكين دمنا واتكوانا سورة من البركة سورة النهل فوراك يوضا متاشي صاب آية تدلي دعوك دو بسم الله.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
الله أمرك كسرك يرجع. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. Bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin saukan Al-Qur'ani da yanda ake samun nasikh da mansukh, idan badanna ayatan makana aya, idan mun canja aya a madadin wata aya sai suna mummunan fahimta a lamarin. Kuma bayan da Allah ya mana bayani cewa Al-Qur'anin nan saukakke ne daga gurin Allah madaukakin sarki Jibrilu ya saukar da shi, don haka babu shakka babu tambaba a cikin sa. Idan aka canja aya a madadin aya, to Allah madaukakin sarki zai kawo wadda ta fita alkhairi ko alal aqaba zai kawo misalinta. Sannan yin hakan ba dan komai bane, dan a tabbatar da zuciyar mu'minai, kuma ya zama yin hakan bushara ne ga musulmai. Bayan da Allah madaukakin sarki ya bana wannan bayani, to sai ya ci gaba da faɗa mana laifi ko kuma aibi ko kuma mummunan bayanta da waɗannan mutanen Makka da sauran Larabawa wacce lokacin suke wa Al-Qur'ani, inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Hakika mun san cewa, inji Allah, suna cewa wai ai mutum ne yake koya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To abinda yake zuwa yake karanta mana din, ai wani ne yake koya masa, shi kuma sai ya zo yana mana barazana da shi. Allah ce lisanul ladzi yulhiduna ilayhi, harshen da suke karkata zuwa gare shi akan wannan magana, a ajamiyun, harshe ne wanda yake ajami. Idan an ce ajami, yana da ma'ana guda biyu. Ma'anan farko shi ne duk wanda ba Balarabe ba shi ne ajami. Ma'anarsa ta biyu shi ne duk abinda baya fitowa fili ana kiransa ajami. Ajami yau wadan an ce da al-ajamu min al-ujma, shine adamul bayani wal fasaha. Idan mutum ba zai iya bayani a bayyace shi sosai ba. Asali su Larabawa, idan wani Balarabe mutumin da ba Balarabe bai je gurin su, to kaga zai koyi yaran su da karni. Yanzu kamar yadda muke Hausa wannan, sai a samu Balarabe da bai taba shigo a cikin Hausa ba yanzu, to kaga magana sa zai na fadanta. In zai fadi Hausan, zamu na jin sa wani irin guriya guriya, don haka sai su ce masa ajami. Saboda koma wane ne ya je cikin su, idan magana sa ba ta da abin nan, ana kiransa ajami. Idan magana sa babu fasaha, ba za ta fita ba kenan. To sai zama daga karshe aka yi illakin sa akan duk wani wanda ba Balarabe ba, ana kiransa wato kenan ajami. In an ce a ajami, kuma ana da wani lokaci in kace a ajamtul kitaba aina qattuhu wa azaltu al ujma fihi, idan an yi wasali al littafi ko an yi bayanin da zaka ce a ajamtu ai azaltu al ujma, na fitar da wato kenan wannan rikici da yake gargashin sa. To yanzu harshen da suke karkata zuwa gare shi. Ma'anan wannan shine wanda suke cewa yana koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shi din ajami ne. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, shi kuma wannan alqur'ani harshe ne na larabci, kuma harshe larabci wanda yake bayyana ne, ma'ana harshe wanda yake da bayan. Daya daga cikin watakenan furu'ul balaga, akwai bayan, akwai ma'ani, akwai badi. To harshe ne wanda yake kunshe da watakenan ilmu bayan. Anan malami sun karu juna sani akan cewa watakenan da Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yu'allimuhu, wai ana koyar da su, wanda yake koya masa, yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, suka ce wato kenan huwa gulamul faqiati ibn magira wasmuhu jabar, wani yaro ne ana kiransa Jabar, shi kuma yaron faqiati ibn magira, sai kace ai shine yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karatu. Saboda haka sai zo yana mana bayani, shi kuma abin da sa suka zargin hakan, shi din ya kasance nasaraniyan fa aslama, da kristani, ya ce kristani kenan, yana da ilimi na addinin Kirista, yayi karatu, ya iya rubutu, ya iya karatu, yana da ilimi musamman a wancan lokacin jahiliyyar da babu ilimin kwata-kwata. Saboda haka dan ilimin sa kadan ma ya isa ya barazana da shi gurin mutane. To sai da yana jin Annabi sallallahu alaihi wasallam da saukan alqur'ani carab, sai musulunta. Wa kanu idza sami'u min annabi sallallahu alaihi wasallam ma madha, duk lokacin da suka ji wato kenan maganganu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ayoyin da suka shude da ayoyin sa, sai ce ai annahu ummin lam yaqra, wato sai bayan tare da cewa in sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo alqur'ani, suka ji balaga cikin sa, suka ji hikima, suka ji fasaha a ciki, kuma sun san cewa shi Annabi bai je makaranta ba, bai boko ba, bai islamiya ba, bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, kuma amma yana faɗan magana da komai ilimin ka a duniyar nan ba za kai saka tsallake wannan ba, inda gaskiya kake nema. Sai suka ce kai inna ma yu'allimuhu Jabar, Jabar ne yake koya masa, wa huwa ajami, to amma shi kuma Jabar ba balarabe ba ne, dan shi haka shi ajami ne. To shine sai Allah madaukaki yake ce masa a'a, lisanul ladhi yusiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin, sai nazari mana, ai wancan mutumin da suke karkata zuwa gare shi cewa shine yake koya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai ba balarabe bane, ya zai yazo ya koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zunzurutul larabcin da wato kenan manyan manyan larabawa ma sun sallama masa, kaga wannan ba abu ne abin ba, ai ta yaya haka zai faru, kaga wannan magana ce wanda take la yasdiu lil insani wal insu wal jin ay yu'aridu minhu suratan wahida wa ma fawqaha, a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo alqur'ani da aljanu da mutane ba za su iya kawo aya ɗaya guda ɗaya kaman sa ba, ko sura guda ɗaya kaman sa ba, ko ba za su iya cin gyara wato gida a abin din sa ba. To kaga wannan hankali ba zai dauki wannan ba. Malam da kasha Maula Jabar kana yadribuhu wa yaqulu lahu, mai gidan Jabar din ya kasance sai ya kama shi su sa shi a gaban su dinga dukansa, suna dukansa suna ce masa anta tu'allimu Muhammadan, kai ne kake zuwa kake koya wa Muhammadu wannan alqur'ani, fa yaqulu, shi kuma sai ya ce la wallahi bal huwa yu'allimuni wa yahdini, yace a kun zalunce ne, wallahi shi yake koya ni, shi yake koya mu, kuma shi ne yake shiryar da ni, su suna zargi shi ne yake koya Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga su su ga ya mana gaskiyar magana, saboda suna son samu hujja da za su kama Annabi sallallahu alaihi wasallam, maganar da yake karanta nan ba maganar Allah bane, da haka sai suka sashi a garkashin tauca, suna dukan sa, suna zana shi, kai ne kake koya mama, ce wallahi ba haka bane, shi ne ma yake koya mu. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kasiran ma yajlisu indal marwa ila gulamin nasrani yuqalu lahu Jabar, ya kasance sau da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fito ɗakin Ka'aba zai je Marwa, tsakanin Safa da Marwa, na inna Safa wal Marwa min sha'airillah, to zai je kan dutsen Marwa, a wannan gurin yake haduwa da Jabar, tunda Jabar ya musulunta zai je su tattauna akan matsala ta addini, kuma zai gaya masa surori da aka saukar sabbi, Jabar zai koyi karatu a gurin sa, su kuma sai suka binci cewa wato kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyan wannan karatun a gurin wato kenan Jabar. da haka suka ce wallahi ma ya alamu muhammadin ma ya ati bihi illa jabar an-nasara ne mun rantsa da Allah muhammad bai san abin da yake karanta ba wannan face abin da jabar wannan ba nasara ne zo yake koya masa shikenan amma akwai ruwaya da take nuna cewa akwai wani mutum bayan jabar din ana kiransa wato kenan Ya'ish shi ma kuma abdun banin hadrami bawa ne na kabilar banu hadrami saboda shi ma wa'izu suna zargi shi ne yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan karatun alqur'ani kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalqinuhu alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana koya masa alqur'ani kuma shi ma ba nasara bayan ya gama da jabar yake je gurin wancan shi ma ya koya masa sai wasu suna zargin cewa Ya'ish ne yake koya masa wasu suna zargin cewa a'a wato gidan jabar ne yake koya masa Ikrima yake cewa da kata da suka cewa annahu gulamul libani al-mugira ismuhu Ya'ish sunan sa wato kenan Ya'ish wa huwa yaqra al-kutub al-ajami yana da ilimi ya karanta littattafai daban-daban ba ma na larabci ba don haka shi yasa suke cewa shi ne yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata ruwaya da suke nuna cewa kuma akwai wa'ansu bayan wannan akwai wani ana kiransa Bal'am Bal'am shi ma banasare ne shi ma kuma ya karɓi musulunci a guda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu duk wani mutumin da yake aka yi kaman ya iya karatu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tattauna da shi sai ya musulunta to yana zuwa koyi karatu a gurin annabi ko annabi na je ya koya masa karatu tunda a lokacin neman mutane ake annabi sallallahu alaihi wasallam kan taka ya je gurin su ya koya masa karatu to sai su yi tsammanin cewa ai wato kenan wannan mutumin shi ne yake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai Allah madaukakin sarki yake cewa a sai su nazari lisalul ladhi yahduna ilayhi a jami'in wannan yaran da suke magana a kansa wanda wa'annan mutanen suka kware a ajami ne ba lisani ne na larabci ba wannan alqur'ani kuma lisanun arabiyyin mubin yare ne wato kenan na larabci wanda yake wato kenan mai tsanan bayani don haka su daina ma wannan magana din mun bai ji wannan yawa to mu ji alqur'ani
innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullah ولهم عذاب أليم
الله مدوكين ذلك إن الذين لا يؤمنون بآيات الله للا تبس وإن متنا لبسوا إيماني لآيين الله با آيين الله أكو آيين الله كونية أكو آيين الله قرآنية آيين الله نا القرآن دوكما أبدا الله مدوكين ذلك يا أهل التا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد sama da kasa mutumin da ba zai tsaya ya nazari ya ga halittun Allah da yanda Allah madaukakin sarki yake tsara abubuwa ya gano tauhidi ya gano kadaitakar Allah madaukakin sarki ko kuma karanta masa ayoyin alqur'ani bai yadda ba ko kuma ya yi musu a kai ko kuma ya ki ganewa da gangan bayan ya fahimta duka wa'annan Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yu'minu bi ayati llahi la yahdihumullah to hakika Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da su ba me yasa ba za a shirya da su ba saboda ba su yadda ba ai sai ka yadda da abu sannan abun yake zama maka wata kira mai tasiri sai su ba su yadda ba ba su imani da Allah ba ba su imani da ayoyin alqur'ani ba don haka dalilin mai Allah madaukakin sarki zai shirya da su la yahdihimullah Allah madaukakin sarki ba zai shirya da zama yake cewa wallazina tadawza da huda wa atahum taqwahum wanda suka shirya Allah ya kara musu shirya sai ba su takawa da tsoron Allah to su kwata-kwata sun ki don haka ba za su ga gaskiya ba da ta zo a cikin alqur'ani ba za su fahimci ilimi ba da ya zo a cikin alqur'ani sai zama sun shiga karkashin yadulli bihi kasiran a dalilin alqur'ani sun bata a dalilin kin alqur'ani sun bata a dalilin rashin karban wato kinan alqur'ani sun bata walahum azabu sanan Allah madaukakin sarki ce azaba ta tabbata a gare su ranar lahira azabar kuma wato kinan mai alimu wanda take mai radadi Allah madaukakin sarki zai azabtar da su a dalilin rashin imaninsu da alqur'ani to mu jama'a
inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun
a wacce aya aka ce ta sauka akan mushrikai wanda ba su imani da alqur'ani ba kwata-kwata sannan nan ko sai Allah yake cewa inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna, abin sani kadai wanda suke kirkiran ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki, ko su kirkiri ƙarya su jingina wa alqur'ani, ko su kirkiri ƙarya su jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, to sune allazina la yu'minuna bi ayatillahi, wanda ba su imani da ayoyin Allah madaukakin sarki ba. Domin wanda ya yarda da Allah, ya yarda da ayoyin Allah, ba zai jingina ƙarya wa Allah ba, haka kuma ba zai jingina ƙarya a annabi sallallahu alaihi wasallam ba, domin yana da imanin cewa duk wanda ya ƙarya ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza alhali bai faɗa ba, aka ce ya tada masa gurinsa a cikin watakilin gidan wuta, to kaga ba zai yarda da wannan ba. Yawwa, wala kawmul kazibu, wayannan sune wato kenan alkazibuna, wato kenan asalin makaryata, asalin makaryata nan da aka ce ulaka mulkazimun, wato kenan an kai abun zuwa ga mabalaga ne, an kai abun zuwa ga mutaka, wa'annan su ne asalin makaryata. Wa ulaka humul kazibun, hum an kawo shi ne, an ce za a yi cewa ulakal kazibun, wa'annan makaryata ne, za ka ce wa'annan su ne asalin hum din litaukid ne, su ne asalin alkazibuna makaryata, kuma ban ci wannan, saboda yanzu akwai bambanci ka ce kaza ba fulani, wane ya yi ƙarya, ko kuma ka ce wane makaryaci ne, da bambanci tsakanin wannan, wane ya yi ƙarya, wane makaryaci ne, in an ce ulaika kazabu, da Allah ya gara ya ce ulaika kazabu, ko kuma ulaika humul ladina kazabu, wanda su ne suka yi ƙarya, amma bai ce su ne suka yi ƙarya, sai ce humul kazibu, da su ne makaryata. Kaga akwai bambanci kenan ko? Yawa, in an ce makaryaci to ya zama ɗabi'a, halinsa ne na yau da kullum, amma an ce wani ya yi ƙarya, wallahi wannan guda ɗaya ce. Yawwa, saboda haka tana da nasaba, don haka sai Allah wanda yake kawo shi a kan sigatul mubalaga, don ya nuna maka cewa wato kenan ƙaryar tasu, wato kenan ƙarya ce mai girman gaske, mai dan kuma saboda kana kirkira ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki. To mu je,
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شره بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
الله مدوكو كذلك يقول من كفر بالله دوان دي كافرت دا الله min ba'di imanihi, bayan yayi imani, bayan imaninsa ya karbi musulunci yana musulmi, kuma sai ya kafirce ya ki bin Allah madaukakin sarki, ko to wannan mutumi yana cikin laifi, shine takdirinsa kenan, wato kenan wannan mutumi ya shiga aku, sai Allah ya toge sai ya ce illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasta shi, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, alhalin zuciyarsa tana nitsa da imani, zuciyarsa ta tana cike da imani, amma an tilasta shi wani aiki na kafirci, mun fahimci wannan, to wannan shi ba shi da laifi kenan, wancan aka ce ya shiga aku, amma wanda aka tilasta shi akan kafirci yayi kafirci, to Qur'ani yace ya toge shi banda shi, amma waye yake da laifi? Man sharaha bil kufri sadaran, wanda kirjinsa ya bude dan ya karbi kafirci, to wannan shi kan falai gadabun minallahi, fushi daga gurin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare su, saboda sun bude girjinsu sun karbi kafirci tsakaninsu wato kenan da Allah, wala mu azabu, don haka azaba ta tabbata a gare su wanda suke azimi mai girman gaske, mai girman gaske. Nan da Allah madaukakin sarki yake cewa man kafara billahi, kaga wannan yana sadi, yana damfare da fadin maganar mutabadi, Allah yake cewa can ba da yake cewa wala tanqudu al-aymana ba da tokiha, kada ku warware tsarin da kuka yi, ko yarjejeniyar da kuka yi, ko alkawarin da kuka yi bayan an tabbatar da shi an karfafa shi, kar ku yi haka, ta haka sai zama wato kenan mubalaga ne a wajen wato kenan sifatar ƙarya din, sai Allah ya ce wanda suka kafirta da Allah madaukakin sarki takdirinsa shine suna cikin laifi mai yawa, suna cikin halaka, illa man ukriha, sai dai wanda wato kenan aka tilasta shi. Malam kalbi yake cewa wannan aya da muka karanta yanzu, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha, yake cewa ta sauka ne akan Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh da Miqyas bin Sababa da Abdullahi bin Khatan da Qais bin Walid bin Mughira wa'annan mutane akan su wato kinan ayat ta sauka kafaru ba'da imani bayan sun yi imani sun karbi musulunci a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka wato kinan kar sai suka tafirta mutun nawa muka fada Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarha da Miqyas bin Sababa da Abdullahi bin Qatal da kuma wato kinan Qais bin Walid ibn Mughira to wa'annan su su hudun nan mala kalbi yace akan su ta sauka amma fadin sa da yake cewa illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi malum zai yace man ukriha ba'da imin ba'da imanihi wato kenan badalin canji ne akan wancan da aka ce wato kenan inna ma yatarul kaziba ai wato kenan ma'ana maimakon wato kenan ba ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki ba asalin tilasta shi aka yi akan wannan imani din mun gane tilasta shi aka yi akan kafirci wanda aka tilasta shi akan kafirci to shi Allah madaukakin sarki ya toge shi kamar da wanda ita kuma wannan illa man ukriha aka ce ta sauka ne akan Ammar bin Yasir wannan shine wato kenan maganar jamhur na malaman tafsiri cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ta sauka ne ita kuma akan Abdullahi menene Ammar bin Yasir Allah madaukakin sarki wato kenan ya yadda da shi ta sauka akan Ammar bin Yasir a cikin maganar malaman tafsiri saboda wato kenan yayi magana wanda ta yi kusa da kafirci saboda azaba da aka yi masa Abdullahi dan Abbas yake cewa aka zuhul mushrikuna wa aka zu abahu wa ummuhu Sumayya wa Suhayban wa Bilalan wa Khabbab wa Salim wayannan mutanen aka kamo su da shi Ammar din da ummansa da babansa da Suhayb wannan mutumin Rum din nan da Bilal mutumin Habasha din nan ko yawa aka kamo su aka tar da Khabbab bin al-Arachi wayannan haka aka kamo su aka zo aka dinga azabtar da su aka dinga azabtar da su warabita Sumayya baina ba'iraini ita Sumayya din aka kama ta aka daure ta tsakanin wato gidan raguma guda biyu aka daure kafata daya jikin raguma daya aka daure kafata daya jikin raguma daya aka jata kaga wannan yana wannan yana kaga wato kenan an dauke hanyar halaka take da ko sauraka tsakanin wato kenan raguma guda biyu kuma wato kenan mai gidanta ya dauko wato kenan takobi ya zo wato kenan ya caka mata a gabanta wakana Allah yake ce mata innaki aslamti min ajalir rijali ai kin musulunta ne saboda kina sha'awar auren Muhammadu ai wani namiji ne ko to baki ba wato kenan saduwa da namiji don haka sai da ya sa wannan raƙumi ya buɗa ta nan wannan raƙumi ya buɗa ta nan ya tsaya tsakiya ya caka mata wato kenan harba a jikinta har sai da ya hudo wato kenan ta haka fa kutilat sannan kuma wa kutila zawjaha Yasir mijin nata ma Yasir din shi ma suka kama shi suka kashe shi don haka wahuma su wa'annan guda biyu sune awwal qatilaini fil islam wanda suka fara shahara a musulunci kenan da Sumayya da kuma wato kenan da ita da mijinta baba da dan su kuma shine wato kenan da yaga abin yayi yawa an kashe mahaifiyarsa an kashe shi ana cewa kace ka kafirta da Muhammadu sai ya subul da baka da ana cewa harshina ba zai iya fada ba harshina ba zai iya fada ba to shine sai yace sai ya fada masa abin da ransu yake so din tukunna suka saka suka ce dan wata kasa suka sake shi ya tafi ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashi yana kuka da hawaye yace ga abin da ya faru ga abin da ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaifa tajidu qalbaka yaya zuciyarka tambayi zuciyarka dama aka ce al-ismu ma haka fi nafsi ka ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kaifa tajidu fi nafsi ko fi qalbi ya zuciyarka take qala mali'un bil iman yace zuciya ta kan cike take tandan da imani babu abin da ya canja zuciyarta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعود هذا الرسول صلى الله عليه وسلم gobe ma in sun kama ka suka ce ka zage ni ko ka ce ka fita amma sun ce fada musu shikenan don su kyale ka dan haka zuciyarka tana nan wato kenan tare da imani dan haka karka damu da wannan mujahid yake cewa awwal shahidatu fil islam ummi ammar ko shahida ta farko a cikin musulunci ita ce mahaifiyar ammar bin yasir kamar yadda mai gidanta abu jahil kun san kodan abu jahil da yana cikin manyan abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta musamman suka yi irin gaba ta rufe ido babu tunani nazarin menene zai je zo ko kuma menene gaskiya a cikin lamarin a'a kawai ba sa san komai nasa yawa to haka irin wannan gabar wato kenan suka masa dan haka mujahid yake cewa awwal man asar al-islam farkon wa'anda suka bayyana musulunci a farko a rayuwar addinin nan mutum guda bakwai ne na farko rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu abubakar na uku bilal na hudu kabbab bin al-arati na hudu suhaib ar-rimi na biyar shi na yawa ammar bin yasir sai sumayya mahaifiyar ammar din saboda wa'anda sune da suka fara bayyana musulunci da suka karbi musulunci sun bayyana shi duniya ta san cewa su kuma sune farkon karban musulunci ma duniya kuma ta san cewa sun karbi sakon da Allah ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na Al-Qur'ani su suka bayyana to tunda suka bayyana kuma yanzu kaga sai reaction na mutanen gari kuma akan su sun zama baki sun zama wanda sun kawo abu daban fa amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa manahu wa budari amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai baffansa Abu Talib ya hana kowa ya taba shi don haka bai yadda ba sun kada sun rawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sa hana shi Abu Talib ya ce a bai yadda ba bai yadda ba kwata kwata a taba shi don wani lokaci ma dan tsabar wata sun taba za su kace masa wannan yaron naka ya takura mana yanzu abin da zamu baka shawara shine ga yaro mun tafi maka da shi saurayi kyakkyawa balarabe Quraishi zamu baka shi ka karbe shi ka ba mu Muhammadu buje mu kashe shi sai shi sai da ya sha wannan mutane ko me kuka mai da ni ne ka auta a rayuwar duniyar nan eh to duniya ne wala da ku fa wa imahu wa wadikum waladi fa taqtulunahu ku ba ni dan ku je ci gaba da bashi abinci ni ma ku na ku kashe wannan irin hauka kenan wannan dan ku kun kawo gashi a gidana ko ya shike da madadin dana shine dana yanzu bashi abinci bashi komai da komai ni kuma ba ku na ku je ku kashe yace ai hauka ta ku ta gidan ta ba ta yi ba don haka suka takura wata rana suka zo suka ce masa kai to fa yanzu ba ka ba eh zaka sa duk kureshi a duniyar nan su ci na ga duka ga zagi ga sai da la'asar ta yi a cikin wannan halin sai ga Abu Jahal ya zo tare da shi da wani takobinsa faji ala yusubbuhu ya dinga dura musu ashar daya bayan daya wai babbikuhum yana kaskantar da su yana walakanta su wa ata sumayya faja'ala yasubbuha zina yazo kan sumayya yana dura mata ashar yana dura mata wayar ko sai na ga wata duba kar maganar da yaga dama sun mada ana farjaha sannan sai ya caka mata wannan abun a gabanta hatta karajin harba min famiha da ya cusa ya caka din nan sai da mashi ya fito ta bakinta gaba ɗaya sai da ya fito min fakata laha sai ya kashe ta radiyallahu anha Allah madaukakin sarki wato kenan ya yarda da ita wasu malamai suka cewa wato kenan masu ilu illa bilal babu wanda suka nemi wato kenan abin din su suka nemi su ware shi gefe face bilal fa innahu hanat alaihi nafsuhu billah aka ware shi kaga sumayya da ammar da baban ammar din wa'in duka larabawa ne ko da bayi ne suhaibu mutumin rum ne akalla farar fata ce ko da ba larabe ba ne ko kabbab bin al-arati ba larabe ne akalla ko da bawa ne shi ma bawa ne to amma bilalu shi bakar fata ne saboda ka sai abin ya tare masa yawa ko yau wai shege da hauka abin ya yi masa yawa gashi shege gashi ma hauka ce to saboda haka ne dan haka sai suka ware shi gefe aka bashi special treatment a shi Bilal wato kenan waja'alu yu'azibunahu wa yaquluna lahu suka dinga masa azaba suna ce masa irji andini ka fita a wannan sabon addini naka na musulunci wa yaqulu ahad ahad yana cewa Allah Allahu ahad Allahu ahad har ya kasa fada zai ce ahad 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 kawai har ahad din mata gagara kawai hatta malluhu sai da ya gaza su maktahu sannan suka hakura wato kenan sai da suka ga ya gaza duk abin da zai taimaka wa kansa ya gaza waja'alu fi unkihi hamlan sannan suka kama igiya wato kenan ta daba min lifin ta daba suka sa masa a wuyansa suka zarge shi wadafa'uhu ila sibyanin aka kawo yara tsageru suka kama igiyar suna jansa a cikin gari suna fisgansa yal'abuna bihi suna wasa da shi na kura su ja shi ta nan ya fadi su daga shi a canke shi a ja shi ta nan wato kenan haka suka masa dinga bin titin makka titin titi titi tare da shi to haka nan wato kenan suka dinga yi musu a cikin waɗannan wato kenan lokuta a cikin wannan hali me yasa haka saboda wato kenan sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan haka bilal sai aka bashi wato kenan special abin shi yasa da abin yayi yawa sai sayyidina abubakar yayi ya zama abu jahil yace alamatu azibuna hazal miskin har yaushe za ku tsaya kuna azabtar da wannan miskinin da ba shi da abin nan ba shi da karfin da zai iya kare kansa in ba ku manta fa ba ta kallon je ko je mun karanta akan halful fudul su mutanen makka suka zanna suka yi shawara a junan su cewa babu wani mutum da za a zalunce shi a makka face sai sun bai fukadin sa yau ga waɗannan mutanen an zo ana azabtar da su a makka mutanen makka sun yi shi saboda manya-manyan masu siyawa kafa wannan dokar yanzu su ne suke da interest a kan wannan saboda haka tsarin duniya yake haka tsarin duniya yanzu ana magana yanci 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 za ka ga duk mutanen da ake walakantawa a duniya to yin musulmi ne ba maganar yanci ba ta taso ba human right babu ita a Palestine human right babu ita a arewacin Nigeria human right babu ita a Kano yau da za a taba arme guda ɗaya za ka ji human right ta taso ko kuma human right babu ita a mata mai mutunci wadda take sa hijabi ta aure da za a samu mata guda ɗaya a cikin mu musulmi yar batsa daga tsala yanzu za ka ga an yi ca a kanta ana kokarin tabbatar mata da human right din ta yanzu human right shine sabon Allah barka to exactly abin da yake faruwa da shi mai kina sun har Annabi sa sai ce naji ni gurin wannan halifu fudulin wallahi inda za a kira ni irin mutum irin wannan a islam ma dan shi ne duk da an ce la halfu ba'dal islam babu irin wannan meeting din ayi wannan alkawarin bayan musulunci amma ni kan sa sai ke cewa in za a kira ni bayan islam din ban zan iya halatta amma mutanen sun kyale shi hakan nan aka dinga musu da haka sayyidina abubakar ya tunzura yazo shi yake cewa alamatu azibun hadal miskin har yaushe za ku ta kuna azabtar da wannan wannan bayan Allah bilal kenan abu jahil yana kallon sa yace ai an tafsata mu kai ne ka bata shi ma'ana kai ne ka kusa masa wannan addinin da Muhammad ya zo da shi kenan yana nufin cewa sayyidina abubakar ne masa wa'azi ya musulunta sai yace to fatiku anta ka enta shi mana sai yace to nawa ne kudin sa sai sha to ni kudin da yake ganin abubakar ba zai iya biya ba sai yace ka sayar hakan din cina sayar ya zaro take kirga ya bashi ya dauki bilal ya tafi da shi da haka yace masa to yanzu mu je gidanka in ci gaba da maka bauta sai ta musuluncin ka shine yancin ka na yanta ka bani bukatar abin nan don haka to yanzu tunda sayyidina abubakar ya fahimci cewa yanta bawa musulmi yana taimaka masa wajen ibada tunda yanzu bilal zai yawo a maka babu wanda sai ce masa kanzin balle alaina saboda sai dinga bi yana yanta bayi yana yanta bayi irin suna hadiya irin su abin nan bayi akalla ya yanta sun kai wajen guda bakwai ko sama da haka sai ya saye su sai ya yanta su sai ya saye su sai ya yanta su in sun musulunta har baban sa yake ce masa
yana biya
yana
saya na biya na
sai je sai nawa ne kudin ka fada duk abin da ka fada kawai sai ya check za a miƙo maka ka rubuta kudin da kanka shikenan sai ka je kai wazirai ka baka ko kuma ka fada kawai sai a tura maka ka bada account number haka sayyidina Abubakar ya dinga yi baban sa ce masa ka rinka yanta masu karfi mana wannan duk abin nan ka samu masu karfi wannan in matsala ta za su zo su ka kare sai ta ba dan karfin su nake ba dan musulunci nake don haka wannan shine halin da wayannan mutanen wato kenan suka shiga. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa sai dai wanda ya imani alhalin zuciyarsa, wanda ya kafirta alhalin zuciyarsa tana nitsa da imani, to shi wato kenan babu matsala akan wannan. Mun bayyana wannan to yanzu tunda Allah madaukakin sarki yayi musamaha, Allah yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman, ko ai ka kaman dan sassautawa akai wa mutane. To tunda Allah madaukakin sarki yayi wannan sassauci, ko yawa wa huwa al-asl asl ash-shari'a inda al-ikrahi, wato kenan mutun ya fadi kalma wadda zai kubuta ita ce asali a lokacin da aka tilasta wa mutun, wato ke yu'akizu wanda mutun zai abin. To tunda haka ne hamalal ulama wa alaihi furu'u shari'a, malamai sai suka yi istinbadin farko'i na shari'a kan wannan. Allah madaukakin sarki yake cewa idan mutum ya kalma ta kafirci inda tilasta shi aka yi, wato kenan babu matsala, ko da haka sai malamai suka yi ta bayani, suka fitar da suka yi ta istinbadin wato kenan hukunce-hukunce na shari'a musulunci. To da suka ce wai fa idza waqal ikrahu, idan tilastin ya faru akan mutum ko lam yu'akiz bihi, to ba za a kama mutum da laifi ba. Mun bayyana hukunci na farko, idan mutum musulmi ya shiga halin kakanikayi aka tilasta shi akan kafirci sai yayi, to kar a zarge shi lam yu'akiz bihi, ba za a kama shi da wannan laifin ba, wallahi mai tarabta alaihi hukum, kuma babu hukuncin da za a masa, da haka ba za a masa hukuncin ridda ba. Haka ne, idan ba za a masa hukuncin ridda ba, to yanzu matarsa za a raba su da ita, ba za a raba shi da ita ba. To yanzu ayansa za a hana su cin gadonsa, ko kuma ba za a hana shi cin gadon ubansa tunda shi ya zama kafiri, ubansa musulmi, to kaga ba za a yi abin ba. Duk wannan malamai sai suka bayyana wa bihi jaa al-athru al-mashhur an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akan wannan ne wannan hadisi shahararren nan da ya zo daga guda annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'a an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastakruhu alayhi, haka ne sallallahu alaihi wasallam yake fada, ko abubuwa guda uku an dauke ma al'ummata. Na farko kuskure, ka sani zaka yi sai kai kuskure, to wannan Allah madaukakin sarki ba zai kama ka da shi ba, kuma bai kamata jama'a su kama ka, kana yan kokarin ka kai abin da ya dace, aka samu kuskure to kuskure dole a yi afuwa a kansa. Wa nisyana, ko kuma mantuwa, mantuwa kullum kana sallah ba matsala, ranar sai ka manta ba kai sallar la'asar ba, ko baka tuna ba har ka mutu, ba zai kama ka da laifi, ko al-nisyan kenan. Amma fa duk da ka tuno zaka yi, amma ko kun baka tuno ba shi kenan, magana ta mutu, ba za ka kama ka da laifi. Sannan sai abinda aka yi wa mastukuru wali, abinda aka tilasta su wato kenan a kansa har ya zuwa wato kenan karshe. Wal qawr wannan hadisi wanda ke wa in lam yasi sanaduhu fa inna ma'nahu sahiha bittifaqi min al-ulama, cewa malamai sun dace wannan hadisi ko da an samu matsala a isnadin sa, amma ma'anar sa wata ingantacciya ce. Sannan malamai ilimi sun ijma'i cewa duk wanda aka tilasta shi akan kafirci har ya ji tsoro in bai yi abin da ake so ba za a kashe shi, annahu la isma alaihi in kafara wa qalbuhu mutma'innu, in ya kafirta zuciyarsa tana da imani to babu matsala a garinsa, bai kafirta ba. Wala tubinu minhu zawjatuhu, ba za a raba shi da matarsa ba. Wala hukuma alaihi bi hukumul kufri, kuma ba za a yi masa hukunci da gaucewa ya zama kafiri ba. Wannan shine maganar imamuna Malik da maganar malaman Kufa, haka ba kuma maganar imamu Shafi'i. Illa iyaka a cikin mazhabin Shafi'i Muhammad bin Hassan yake cewa a'a idza azhara shirka kana murtaddan fi zahir, idan kafircin da aka sa shi shirka ne kuma ya shirka a fili, to ya zama a zahiri shi murtaddi ne. Amma wa fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala alal islam, tsakaninsa da Allah shi musulmi ne, amma mun tsakaninmu da shi tunda ya shirka za a yi masa wato kenan hukunci shirka. Inna iyaka malamai suka ce kai wannan magana ta sa ta yi tsauri, me yasa kuka ce sai zauri, suka ce a gashi Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman, gashi can Allah madaukakin sarki yana cewa illa an tattaqu minhu tuqa, idan aka samu wannan kaga babu matsala kenan ga Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ardi sai da karshe sai yace illal mustadafina minar rijali wan nisa'i wal waldan to kaga duk wannan istisna'at sun bada hanzari dan haka dan me za a ce idan mutum yayi bayyana shirka to yana nan da masa hukuncin kafirci suka ce a bashi da hukuncin musulunci da ikrahi ne mun bai da wannan wasu daga cikin malamai mu na musulunci sun tafi akan cewa annar ruksata innama ja'at fil qawli Allah yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a magana ne ba aiki ba wasu daga cikin malamai suka faɗa wa amma fil fi'li fala ruksata fihi amma aiki wato kenan babu babu rangwame in aiki ne babu rangwame amma in magana ne ka faɗa magana wannan magana za ta isa kafirci to annan ne suka ce abin misali an ya karhu ala sujudi li ghairi Allah misali a kawo gunki a ce ku radi kuma su sujada ko a kai ku gurin wani babban fada a ce kowa ya fadi masa sujada kaga wannan aiki ne ba magana bane abinda aka tilasta ammar akan sa magana ne yace ya fita a musulunci ko yace ba ruwansa da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga magana ne ko to in har hakan ne fa in aiki ne fa suka ce a'a banda maganan wato kenan aiki sai dai abin sai dai da kawai suka ce a'a in da a ce sujada idan setting alqibla ne sai ya fada ya sujada amma zuwa nufin sa Allah yayi in haka ya fita amma duk da haka ne wai suka ce kai inda al'amarin fa yake fa mu bashi kawai alal idlaki kawai ko ma ya ne ne yanzu innamal a'malu binniyati wa inna mal kulli imri'in ma na da haka wasu daga cikin malamai ba su goye bayan wancan wato kira ra'ayi cewa a ware bainal qawli wal fi'li ba kun bai ci wannan sai ka sun bashi alal illahi malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda aka tilasta shi alaqatar gari shi cewa ya kashe wani aka baka bindiga harbe shi ko takobi aka ce sare shi ko annahu la yajuzu lahu al-iqdam to bi halatta yi ba bai halatta ba a baka bindiga a ce ka harbe wani ko a harbe ka to ba za ka harbe din ba ko a baka takobi a ce ka sare shi ko a baka wuka a ce hude cikinsa to ba za ka yi ba an yi hani an katalihi walan tihaki hurmatihi kuma in aka ce ka ci mutuncin wani to nan ma ba za ka yi ba ba zai zo karkashin wato kenan man ukriha ba ba zai zama ba ta hanyar wato kenan wasu kowane irin walakanci mun gane yawwa wala yasbiru ala billahi alladhi nazala bihi ko kuma wato kenan ka sa masa bala'in da ba zai iya hakuri a kansa ba to wannan ma duk ba za a bina wala hilal lahu an yahdi nafsahu bighairihi dan haka bai halatta mutum ya fanshi kansa da wanin sa ba kana kashe shi zamu kyale ka sai ka kashe shi kai kuma ka tafi yanzu ka kashe shi ka fanshi kanka kenan to ba a yin hakan nan wa sallallahu alaihi wa sallam duniya wal akhirah abinda ya kamata kawai mutum ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi kariya duniya da lahira amma ba za ka yi haka ba ba za ka zubar da mutuncin wani don kai naka mutuncin ya tsira ba za ka kashe wani ba don kai naka ran ya tsira ba a irin wannan sai mutum ya yi hakuri ya ga abinda Allah madaukakin sarki zai faru ta ma inda zina ne fa aka tilasta mutum akan zina aka ce dole sai ya yi zina ko mace aka tilasta ta akan wato kenan zina da malam mudarra da azbagu da ibnu abdul hakim da ibnu majhuna suka ce a life al ahadin zalika kar mutum ya haka yawa yayi hakuri da wato kenan musibar da za ta same shi a cikin wannan al'amarin yafi alkhairi a gare shi akan wato kenan yaje ya fada ciki wallahu ta'ala a'lam to yanzu idan mutum aka zo aka sashi a gargarcin bindiga aka ce ka sau matarka ko kuma mu harbe ka ko kuma aka saka a cikin wani rikici aka ce ka sauta kawai ko za mu maka abu kaza wannan ya zama yana to kenan mukrihi kenan ko an tilasta shi talaqul mukrihi menene matsayinsa nan ma aka ce malamai sun karifi juna sani fi talaqil mukrihi wa itaqihi wanda aka tilasta shi aka ce dole ya soma tasa ko kuma a sa shi a garkashin wata matsala wanda matsalar za ta daga masa hankali ko ta sanadiyar ransa ko ta tozata shi a cikin gari da sauransu ko kuma bawanka ne aka ce dole sai ka yadda shi, in ba haka ba za a kashe ka ko za a tozarta ka ko za a maka wani kanci ko za a daure ka da dai sauransu. To a cikin irin wannan Imam Shafi'i da mutanansa suka ce la yalzamuhu shay'un, kowa ya sake saki mai yiwuwa kuma kowa ya yanta ba nasa ba wai da yanci, haka ne Imam Shafi'i suka faɗa. Amma Ibn Wahab ya ambaci wata magana daga Sayyidina Umar, yace daga kuma da Sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas, annahum kanu la yarawna talaqahu shay'an, da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Abbas suna ganin cewa in aka tilasta mutum ya sake matarsa to bata saku ba, bai ta saku ba. Ai malaman sai ba haka suke ba, yawwa suka ce bai yi ba, suka ce bai yi ba. Haka na kuma Ibn Munzir shi ma ya ambaci wannan magana ya ce Abdullahi ibn Zubair shi ma da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Ada da Dawus a cikin tabi'ai da Hassan al-Basri da Shuraih al-Qadi da Al-Qasim da Salim bin Abdullahi da Imam Malik da Auza'i, Imam Auza'i kenan ko, da Ahmad dan Hanbali da Ishaq bin Abi Rahuwa da Abu Thawr, duka wato ke da suka ce saki bai yi ba, saki kwata-kwata bai yi ba. Kun bayyana wannan, kaga malaman sun yawa da gaske ko, tun daga kan sahabbai har tabi'ai. Amma duk da haka wa jaza da'ifatu talaka, ko suka ce in da ya sake din yayi. Wannan magana ita ma an karbota daga Imam Sha'abi da Ibrahim an-Naqai da Abu Kilaba da Zuhri, Imam Zuhri da Qatada da malam da wasu daga cikin malaman wato kenan Kufa. Abu Hanifa yace dalakul mukruhi yalzam, inda an tilasta mutum ya sake shikenan yayi. Abu Hanifa me yasa? La'annahu lam ya'di fihi akthar min ar-rida, saboda haka a gurin Abu Hanifa ma wato kenan wannan saki yayi. Wala sawjudu bi sharri fi talaqi kal hazili, zai zama gazama wata kenan kamar mummunan da kawai ya sha iska ne ce na sake ke, to ita ma ta sauku kenan ko, yawwa wa haza kiyasin ba dilo. Amma kuma malam Qurtubi bai ce kai wani kiyasi bai yi ba, bai yi ba, don mutumin da yake hazil ko aka ce salasatun jaddun jaddun ko hazilun jaddun ko, mutum yana wasa kawai haka na sake ke, ba za ka tilasta shi da wancan ba, tunda shi wancan takura shi aka yi. Don haka inji Imam al-Qurtubi ya ce wannan kiyasi da Abu Hanifa ya yi akwai nazari a kansa. Don haka wa'ancan malamai sun fi ƙarfi sun fi yawa cewa in an tilasta mutum a kan sake ba ta sake ba ta sake ba, ko kuma yanzu kenan kaga a ƙarƙashin wannan idan aka masa hila aka loba shi da wata magana sai ka ji shi kenan ka sake ta, ko aka sa shi wata magana wanda shi ba saki yake nufi ba amma an loba shi yayi sai ka ce to shi kenan kaga yake ne kai magana saki ne. Don haka shi yasa shari'a wani lokaci take cewa idan ba kalmar na sake ya faɗa ba, wata kalma ce da zata iya daukan saki zata iya daukan ba saki ba, sai an tambaye shi ya fassara da bakinsa yace saki nake nufi shikenan ta tabbata. Amma in yace ni ba saki nake nufi ba to a kyale shi, sauran ko shi da Ubangiji saki ne ko. To amma bai'ul mukrihi fa wal madhur falahu halatani, idan mutum aka ce dole ka sayar gashi kawai under gunpos gidanka ne, ana yin haka ko, ka ce ka sayar, in ba haka ba za a harbe ka ko gonarka ko wani shiya ɗinka a kamfani ko wani wato kidan kadararka, aka tilasta ka ko ka sayar shi yanzu a baka kuɗinka a sallame ka ko kuma a saka cikin damuwa, a saka walakanci ko kuma kisa ko wani abu makamancin wannan. Wani lokaci ana yin haka, na ga wannan kwanakin baya ta taɓa faruwa a Fatisu, mutum da ya mutu da ‘ya’yansa, to ɗaya ɗan yana cikin ‘ya’ya masu kuɗi, sauran ‘ya’yan kuma duka sun zama vulnerable, shi wannan ya sa ya yi kuɗi, to haka sai ya ce kawai su sayar masa gidan sun su tafi abinsu ga kuɗi zai ba su. Sai wasu suka ce wallahi ba za mu sayar ba, idan rabin taku ne a yanka a ba mu kayanmu, sai kai su kotu. Don haka sai alkali ya zo ya ce dole sai an sayar kawai, in ba za su yadda a sai ba ga abinda za a musu ga abinda za a musu dole aka wal wai cije ci shi bai yadda ba haka aka kirga kudin aka wasa musu ya ga daba dauka ne ga bai dauka ba to kage yanzu wannan ya zama me bai in kurihi an tilasta masa akwai hali guda biyu na farko an yabi amalahu fi haqqin wajaba alaihi idan ya zama zai sai da dukiyar tasa a cikin wani haƙƙin da ya zama wajibi a gare shi fazalika madin sayun to wannan yayi mun bayyana wannan akwai haƙƙi a kansa ya ki ya biya kuma ya zama tilasta ya biya sai a dauki shari'a ta sa a dauki kayan sa a sayar a biya masu haƙƙi kansu a tilasta shi aka yi to yan haka ne aka ce wannan hukunci yayi yawa dan haka kaya ya sayar ya zama bai'ul mukrihi ne amma kuma an tilasta shi a ciki ko kuma yayi dan haka la ruju'a fihi inda al-fuqaha malaman fiqhi suka ce ba no revocal ba za a koma a ce wata gidan an warware wannan ba la'annahu yalzamuhu ada' al-haqqi ila rabbihi saboda wajibi ne ayi biya wancan haƙƙin da yake kansa zuwa ga shi ko min gairi mubi'in ko bai sayar ba dole ya biya to tunda ba zai sayar ba an sayar da za a yi da shi ka kansa sayar masa a biya haƙƙin mutane a kansa wanda suka ce in an yi hakan nan wato kenan ya yi tunda bai ba za a amsa wa amma bai'ul mukrihi zulman amma a tilasta ma mutum ya sai da kayansa saboda zahilci au qaharan ko kuma saboda fin ƙarfi an fi ƙarfinsa dole sai ya sayar ko kuma a threatening dinsa fa zalika bai'u la yajuzu alaihi wannan ciniki fa bai yi ba a shari'an cewa to kenan bai yi ba ko wa wala a bimata atin ya akuzuhu bila thamani kaman wato kenan an karbi kayan mutum ne ba kudi dan haka tunda bai yarda ba to wannan ciniki wato kenan bai yi ba saboda haka wannan ma yana daga cikin abubuwan da ya kamata a abin nan kasa wa amma nikahul mukri amma kesin da ya shafi auren tilas dole sai kin aure ni ko kuma dole sai ka auri yata ko kuma a tilasta mijin ko a tilasta matar dole sai ta aure shi ko ba ta so to wannan malam sunan ne yace ajma'a ashabuna ala ibtali nikahil mukrihi wal mukriha da wanda aka tilasta masa ya aura da wanda aka tilasta mata a aure ko malam sahanu ne ce sun ijma'i cewa wannan bai yi ba ta haka wala yajuzu al-baqa'u alayhi bai halatta a tsaya akan wannan ba li'annahu lam yanqil sabr ai bai kullu auren ma kwata kwata ba haka baka da wani haƙƙin ka bi kadin wannan abu saboda auren ma asalan da zai bai yi ba wajaza ahli iqraqi nikahul mukri amma malamai iraki suka ce in an tilasa ainin yayi yayi suka ce law ukriha ala an yankiha imra'atan bi 10000 dirham da za a ce to wace dole wato kenan an tilasta mata akan kudi kaza ko sadakin kaza aka tilasta akai akan haka nan suka ce wato kenan wa annan nikah jaizun wa tabzumuhu 1000 da a ce mutum a tilasta sadakin naira 10000 ya kamata ba sai aka tilasta akai aure bi a aure a 5000 to yayi amma dole ya cika ta mata wato kenan haƙƙin wasu kuma suna ganin cewa a wannan ana barin sa inda yake zama abin nan ana barin sa a iyaye ne idan uba yarinya budurwa ce yana da fawa musamman a mazhabin malikiya yana da fawa ya tilasta yarsa ko kuma yar ba ta da hangen nesa yanzu abin da take kallo kawai soyayya ne yau ba ta hangen me zai je zo nan da shekara 20 a gaba ko shekara 10 a gaba amma uba ya san haka to uba yana da haƙƙi amma wanda yake wani wurin uba to ba shi da wannan wato kenan haƙƙi saboda haka yanzu Allah madaukakin sarki a dalilin wannan aya da ta sauka akan Ammar bin Yasir Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki malaman fiqhu sun zakulo mana abubuwa da yawa akan sa dan haka Allah ce illa man ukriha qalbuhu mutma'innan bil iman zuciyarsa tana tsanin imani to duk wanda ya samu kansa cikin wannan ba yi da laifi amma wanda ya kafirci da gangan da saninsa to wannan zai haɗu da fushin Allah madaukakin sarki zai haɗu da azaba wadda take mai girma ana ce lokaci yayi duk da cewa mun kai karshen bayanin maza mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu shi Allah ba mu iko aikata Allah ba mu ladarsa abinda muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gano da mu kuskuren ne ba mu iko gyara kuma yafi mana Allah muna roƙonka ka gano da mu abinda muke karantawa Allah muna roƙonka ka shiryar da mu da shiryar da suke ciki Allah muna roƙonka ka ba mu iko aikata wassalamu alaikum warahmatullahi